sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su kama su ce kai tsaye ta station FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya haka kuma ana iya samu alfa radio na kuma sun dake kasar Ghana su kuma masu na'uran computer duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Assalamu assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Aiwa ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku cewa an ƙara inganta matakan tsaro a jihar Adamawa domin kaucewa ta'addancin yan boko haram lokacin bikin sallah sai kuma kammala gasar karatu alqur'ani da aka yi a birnin Kwanni na jamhuriyar Niger sai nasiha albarkacin watan Ramadan daga nan sai Usman Ahmed Kabara ya shigo da shirin sa nan kasawa ba bayan nan sai Muhammad Awal ya shigo da labarun da suka dauke hankulan jiridin jamhuriyar Kamaru sai kuma sakonnin da ku masu sauraro ko ka aika mana sai da duk waɗannan sai kun ji cikakken labaran duniya to jama'a assalamu alaikum Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da jagoran ƴan tawaye Riek Machar za su haɗu gaba da gaba domin tattaunawa a ranar 20 ga wannan wata na Yuni a Addis Ababa a wani yunkuri da Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed ke yi na shiga tsakani domin a cimma matsaya ta zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu Kakakin Machar ya faɗa a wata sanarwa da ya aike ta kafar email cewa sun yi na'am da wannan yunkuri kuma hakan zai ƙara ƙwarin gwiwa a kokarin da ake yi na neman maslaha nan take dai babu wani tsokaci da gwamnatin ta Sudan ta Kudu da kungiyar kasashen gabashin Afirka ta IGAD suka yi dangane da wannan taro da aka shirya amma kakakin Kiir Atene Wake Atene ya kwatanta goren gayyata zuwa wannan taro a matsayin mai muhimmanci kakakin jami'in SPLM mai mulki Mabion Garang ya tabbatar da shirin muryar Amurka na South Sudan in Focus cewa Machar zai taso daga Afirka ta Kudu zuwa Ethiopia domin halartar taron Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce suna sa ran nan da shekaru 2 da rabi Koriya ta Arewa za ta kwance damaran makamanta na nukiliya baki daya. Kalaman na Pompeo wadanda ya yi ajiya Laraba na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba Trump ya rattaba hannu akan wayar jejeniya da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un wacce ta nemi a kawo ƙarshen shirin makaman nukiliyar na Koriya ta Arewa. Sai dai a cewar ƴan majalisar dattawa a bangaren ƴan Democrat Senator Jin Shaheen akwai sauran jin aiki a gaba. Kafin duniya ta numfasa dangane da makaman nukiliyar na Koriya ta Arewa shi kuwa Senator John Cornyn na bangaren ƴan Republican ya faɗa muryar Amurka cewa duk da wannan taron koli da aka yi a Singapore babu abin da zai canza dangane da matsalolin lambar da ake nuna hukumomin Pyongyang Majalisar Dinkin Duniya ta amince da wata matsaya da aka cimma a jiya Laraba wacce ta yi kira da a samu Palestina fararen hula kariya wato waɗanda suke zaune a ƙarƙashin yankunan da Yahudawa suka mamaye wannan kira na zuwa ne bayan da Amurka ta dakile wani yunkurin makamancin wannan a kwamitin sulhu na majalisar bayan kairuwar rana da aka yi inda wani kuduri da Amurka ta gabatar wanda ke Allah wadi da kungiyar Hamas ta Palestinawa ya gaza shiga cikin kudurin an amince da ainihin kudurin da kuri'u 120 yayin da mambobi 8 suka nuna adawarsu sannan wasu mambobi 45 suka kaurace wa kada kuri'a kudurin da ya bi ambaci kungiyar Hamas karraba amma kuma yayi Allah wadi da duk ayyukan gallaza fararen hula kama daga abin da ya hada da ayyukan ta'addanci da na tunzura jama'a zuwa lalata dukiya kudirin har ila yau yayi tir da duk wani yunkuri na amfani da karfin da ya wuce kima tare da nuna bambanci da dakarun Isra'ila ke yi akan Palestinawa labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC shugaban Amurka Donald Trump ya ce farashin mai yayi tashin goren zabi yana mai dora alakin hakan akan OPEC kungiyar kasashen da ke da arzikin mai a duniya a jiya Laraba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa farashin mai ya tashi sosai OPEC ta yi halinta hakan kuma babu kyau kungiyar ta OPEC mai membobi 14 da suka hada har da Saudiya da Iran da Iraki da Kuwait da kuma Venezuela kan samar da kashi 40 na man da ake hakowa a duniya wanda kusan kashi 60 kenan cikin 100 na adadin wannan man akan sai da shi a kasuwannin duniya a duk lokacin da kungiyar ta OPEC ta yanke shawarar ƙara adadin man da ake hakowa ko kuma aka san hakan matakin kan shafi farashin mai a duniya lamarin da ke shafar masu amfani da man da kuma hada-hadar kasuwancin sa a shekarar 2016 ne shugabannin kungiyar ta OPEC suka cimma matsaya ta rage adadin man da ake hakowa zuwa ganga miliyan 1.8 kowace rana domin a rage kwantan da yake yi a kasuwanni. Kuma daga wannan lokacin ne farashin man ya tashi daga ƙasa da dala 30 yakan kuma wuce har zuwa ganga daya wato akan dala 70. Shugaban hukumar da ke yaƙi da cuta mai karya garkuwar jiki ta HIV/AIDS a Majalisar Ɗinkin Duniya Michel Sidibe ya ce an kai wani muhimmin mataki a yankurin da ake na kawo ƙarshen wannan bala'i nan da shekarar 2030. A wata hira da yi da muryar Amurka, Sidibe ya ce tsakiyar wa'adin kawar da wannan cuta na da matuƙar muhimmanci. Domin mataki ne da za mu yi waiwaye mu ga abin da muka yi a baya. Yana mai cewa wannan shekara ita ce tsakiyar wa'adin da ƙasashen duniya suka shata na kawar da cutar. Kuma an fi mai da hankali ne akan yankunan da wannan cuta ke saurin tasiri akan su. Ƙididdigar da aka yi a shekarar 2016 ta nuna cewa ƙalla mutum miliyan 36.7 ke ɗauke da ƙwayar cutar HIV. Sannan an samu kusan mutum miliyan 2 a matsayin sabbin waɗanda suka kamu da cutar. Kana mutum miliyan 1 suka mutu daga cutar a wannan shekara. Abin farin cikin anan shi ne kamar yadda ƙididdigar ta nuna shi. An yi nasarar faɗaɗa hanyoyin samar da magungunan ita wannan cuta.
Kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Farko faro da rahoton inganta matakan tsaro da aka yi a jihar Adama domin kaucewa harin ƴan ta'adda ga ma bayanin da mai magana da jawo rundunar ƴan sandan jihar SP Usman Abubakar yayi wa Ibrahim Abdulaziz a cikin wannan rahoton da ya aika mana.
Mun shirya tsamu domin mu yi wannan bikin sallah cikin kwanciyar hankali da lumana. Abin da muke fata kuma muke nema daga wajen al'umma shine su bani haɗin kai, kuma kamar da kullum muke faɗa duk abin da suka ga ya shige musu duhu su kokari su sanar da mu.
Kamar ƴan sanda nawa ne a salon bana za ku baza Adama?
Mun tanaji ƴan sanda da yawa, ba zan iya faɗa maka su aka da yawan wanda muka tanada ba, amma da su muna da su wanda za mu aikata su kowane lungu da safe domin a tabbata yin wannan cikin lumana.
Shi ma da yake ƙarin haske. Jami'in hulla da jama'a na rundunar tsaron farin kata Civil Defense Suleiman Baba ya ce fa su ma al'umma akwai rawar da ya kamata su taka.
Kamar yadda aka sani, mun riga mun ɗauki matakai. Mataki na farko shi ne muka ce dole za a tantance mutane da za su zo wuraren ibada nan, da kuma za a samu tazara wuraren da za a ajiye ababen hawa da kuma wurin da za a zo a yi ibadan nan. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin matakai da aka ɗauka. Bayan wuraren ibadu akwai wuraren da ake zuwa yawon shakatawa, recreational centers da gidajen zu. A riga an ɗauki matakai da yawa, za a toshe ƙofofin nan na shiga, za a bar ƙofa ɗaya wanda za a zo kuma ana tantance.
Wannan mako na zuwa ne yayin da al'umman Madagal da Michika da su aka fi kaiwa hari cikin kwanakin nan. Mista da muka male ɗan majalisar wakilai ne da ke wakiltar yankin ya ce akwai buƙatar kai musu ɗauki musamman ma a wannan lokaci na bukukuwan sallah.
Ai, mutane sai ana samu zaman lafiya ne za a ji daɗi duk abubuwan da ake na harkar rayuwa. To yanzu yanda ya kasance nan, gaskiya ina ga maka mutane mu illahi ibadan su suke su roƙar Allah, Allah ya yi musu wannan abin. Gaskiya ba daɗi muke jin a cikin cikin da ake ciki ba.
Mista da muka male kenan ɗan majalisar wakilai da ke wakiltar yankunan Madagali da Michika a majalisar wakilan Najeriya, Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan.
Sai duna malgamai mata ba zarkin su don nui yi haikyau. Sai duna
malgamai mata ba zarkin su don nui yi haikyau. Sai duna malgamai mata ba zarkin su don nui yi haikyau.
Nufin ga ya shiga kwan giwa ka ji koki don ga kana yaro. Gashi yanzu haka wayanta. Shiga kwan giwa ka shi koki don ga kana yaro. Gashi yanzu haka wayanta.
Da Allah ya ba
duniya lafiya ka tafi ma alheri
ka ga annabi addu'a da mu kai sarkin sunan nai ya ikka sai dana malaka mai marta
mu fadada mu ga waja
to mun gode Ibrahim Sani Aliyu Dandau a can jamhuriyar Niger ko an kammala gasan karatun alkur'ani mai tsarki ne wanda aka baiwa waɗanda suka yi nasara a kyaututtuka daban-daban magajin garin Birnin Kwanni Dr. Usman Sumaila na cikin waɗanda suka yi jawabi a wajen wannan taron da wakilin sashen Hausa Harun Mamman Bako ya halarta
inda duk aka ce musabaka ta an da ya ce mu wajen musabaka ko ko na wani mai ake cewa sai ka iske duka malumai na gari da kowace aqida an zo ana tare wuri guda to dama haka shi addini ya mai sa ya gada addinin musulunci addini ne mai sa mai sauki na zaman lafiya lokacin da duk mai ake cewa irin wanda ta samu ya kai wata a ce ya washe ta gare mu mu zo mu zamna mai ma Allah aiki na shi amma aikin nan bai kamata a ce ya kasance bakin shi irin wanda ya aka gayyato mu
a nasa bangaren shugaban gundumar birnin Kwanni cewa da munkela sarka ya bawa alƙallan da suka shugabanci wannan musabakar ta wannan shekara
ina kawo godiya wajen alƙale wanda sun kai wannan aiki bismillah cikin kaida cikin gaskiya
ita ko professor Aisha Madawaki da ta wakilci gwamnatin jihar Sokoto a wurin bikin rufe musabakar
muna yi muku godiya muna fata Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kara dankon zumuncin nan da a tsakanin mu
an kammala taron rufe musabakar ta banan ta karatu alqur'ani mai girma tare da bada tukuce ga daliban da suka yi nasara Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Allah yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan.
Sunana Abubakar Waziri daga Bauchi. Wato azumi yana da tasiri a rayuwar dukkan wani da musulmi. Baligi mai hankali wanda yana cikin rukunin musulunci da aka shara akan kowane musulmi. Idan ka duba lokacin da aka ce maka azumi ya zo baka ga mutane an koma ga Ubangiji yawan karatun Qur'ani. Ziyarce kyauta sadaka kama ga ɗabi'un jama'a ma da harkalar su ta yau da kullum za ga ta canza to azumi yana da tasiri sosai a harkar mutane ke likitoci da dama sun bayyana cewa azumi yana taimakawa wajen ƙara ƙarfin garkuwar jiki baya ga wasu cututtuka da daka kan ɗan yau saboda ciye-ciye da kake lafta ma jikinka da cikinka azumi yakan magance irin abubuwa a likitance ma akwai wannan balantana kuma a zahiri ma kana ji a jikinka
to madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 14 ga kuma shirinmu na gaba
Nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama katawa
mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar tare kuma nake yau da abokin aiki da aka saba zuwa mu
Ibrahim Jarmai
to Mal Ibrahim barka da warhaka kwana biyu na ka shige ne
kwana biyu malau kuma nan muna ta kokari
to da fatan kuma Allah ya nuna mana sallan nan lafiya da take
amin amin
yawa to Mal Ibrahim ka san akwai wani abu da yake dan daura kai ko yake ci mun tuwa kwariya wato a kasashen mu maganar lafiya ko kuma inshoran lafiya akan ma me lafiya tukun ko kuma akan wanda bai da wata bukata ta musamman misali a tashi zaka ga abun sai a hankali dai zaka akwai irin shirin inshoran lafiya ta fi gwamnatin tarayya sai kaji an ce ai ana biya amma kuma mutun shiru yake ji ko kuma kaje bata rufa kaza
to ai malam Usman ina ganin ni dai ina jin labarin inshora lokacin nake Najeriya amma ban san tana aiki
ko ba wasu muhaccire mana an taba yi amma ba a san yadda
kware da gaske
eh
amma
to ana
zuwa nan yauwa zuwa nan ne sai naga na nemi daga zoyi ma da zo nan ne sannan na fahimci cewa ainihin ga yanda ainihin inshora lafiya take aiki
kware kuwa
wato kamar misali kana aiki ne
yauwa
ga yanda albashin kake zuwa a cikin albashin nan naka akwai ainihin ita inshora yadda take misali kana son idan misali rukuni rukuni ne misali in a ce kana da ciwon kai ko kuma dai tantube ko wani abu haka irin bai taka dakariya ba kana son wannan inshora ta dauke da wainiyar biya maka kudin magani da sauransu akwai kuma wanda in kana son misali daga ciwon kai har zuwa hatsari har zuwa abu dai ba fata yake bai muni inshora nan za ta dauke da wainiyar komi da komi akwai ainihin yanayin kudin da zaka za su rika cire maka a cikin wannan bashi naka
wato da iya kudin ka iya shagalanka ne yanda
kake yauwa yauwa
eh kin da kaga magana da kai sai tuna mun akwai aiki da aka taba mun haka a baya irin kasan wuya na haka ta baya ina irin kari din nan da yake fitowa tunda yake jiki na amma da nazo nan kasan an ce ganin arhar danko sai a daure da mun
sai a daure da mun
kawai nace to bari in je abin da aka duba aka ce idan ba ni da insurance sai na kashe kamar irin dala 6000 kafin a tare mun shi amma saboda inshora da nake da shi sai gashi ka san nawa nake bige da biya
nawa ka biya mana
150 ta dala
ka gani
150
ai wato sun tsara ne yanda zai samar da komi cikin sauki ne
yawa
a cire maka kadan kadan din ana cirewa kuma ko da yau aka fara cirewa aka fara cire maka misali dala 1 ko dala 2 in wannan larura ta same ka za su ko nawa ne za ta
tarife haka yake to kage shi sa akwai wani taro da kwanaki akai na maganar inshora din nan sai shugaban wannan sashin Leo yake cewa ya maganar na kasassu ne sai kawai naga ya ajiye mu wasu takardun nan da suke gaban mu yanzu sai kawai ya bar mun zo akan teburi na nace to a'a ai ko an gama na zo na kalle su nace a'a
na kasa ba za ta zamka tawa ba mai na kasa da shi kai hiliya ki na kasa kan wa kai ke wani kaga tawo ya halitta dai dai sai ta papali wai ta baya juya sai ko karma ya dako wa ba hauti na kasaba sai ta sauka sawa
ba wani abu da mai lafiya yake moro ko kuma yake cin moriya a wannan kasa haka mai bukata ta musamman shi ma yana mura
haka
wato wannan akan ainihin inshoran lafiya din ne
taso na federal ne
na gwamnatin tarayya ne eh kaji wato kamar yanda na gani nan rukuni ne ka gane to rukunin farko idan ainihin shi mai bukata ta musamman yana son ainihin inshoran lafiya da zai dauki da wuniyar misali kamar yanda ni bayani da farko idan yana da ciwon kai ne ko kuma dai wanda dai bai taka dakariya ba yauwa to ainihin zai iya samun wannan inshora da za ta ainihin in ce kaman
tattara
yauwa ga baki daya har zuwa ta 600 ka gane misali
naira daya
yauwa zai
misali inda naira ne
yauwa inda naira ne misali har zuwa maganin 600
da zai sha
yauwa to abinda za a cire mai a wata albashin shi dala 12
eh wato kenan in a naira ne a ce an cire mishi naira
10
daga cikin
albashin shi
kila yana daukar 3000
yauwa to kaji idan kuma yana son wannan inshora ta dauke da wainiyar magani ko kuma ainihin jiya da take misali 800 ko kuma mu ce 1800 masashi a 1000 misali 1800 yauwa to abinda ainihin wannan kamfanin inshora zai cire mai a wata naira 16
misali
to kaji haka gashi nan har misali in yana son a cire in yana son ainihin inshora ta dauke da wainiyar misali 30,000
dan misali a ce jinyar shi za ta su 30 kwance shi a
asibiti to a duk wata abin da za su rika cire mai shine naira 60
a lokacin da yake lafiya
yake lafiya
to kaji kuma koda yau ya fara biya wannan ciwon ya zo
gaba wannan lokacin sai a riga
ta bulis
kwarai kaji
ka san wato wannan shine yasa ne kaga kamar yanzu takarda take wuri na akwai maganan yanayin rukunin kudin shigar su shine maganan yanzu da ka gama yi kudin shigar su shi yake kiyasta ko tantance
nawa za a shirye musu haka ne
sannan kuma akwai yanayin da gwamnati za ta dan biya wani kaso a matsayin shi nan aikin gwamnati shi
yawa shi kuma
ko wannan da muke da lafiyar ai kaga gwamnati za ta biya maka wani kaso kai ma kana biya wani kaso
to sai dai suna su yafi yawa misali in yana da bukata ta 30,000 misali ta jiya 30,000 kaga dala 60 ne da ɗayan nan da ke biya ba ita kade bace
gaskiya
gwamnati ta sanar biyan 300 ko 400 a hada
da wannan
61 shine ne kuma ainihin abin da ya samu sauki to kaji
ta dole ku samu sauki
a ha ba sai mun ba ya so da ban kware da gaskiya an so ga musu kware
to wannan shine yasa nace to ya kamata mutane masu bukata ta musamman a kasashen musu san cewa irin wannan abin din yana daya daga cikin idan doka ta tsayu aka zama cewa kamar yanzu wannan misa da suke da wannan abubuwan wannan disability act
saboda ke da shi kuma kiyaye doka
kiyaye kuma doka
kware da gaskiya
dokan na aiki kuma an kiyaye ta in ka taba a hukunta to da fatan Allah ya sa mutanen mu da suke da bukata ta musamman nan gaba za su samu irin waɗannan abubuwan a kasashen mu masu tasowa sannan kuma ƴan siyasa kansu ya kamata su tafafutuka akan irin shi za mu ke zakulo irin waɗannan
to amin amin usman wato kwanan baya naji ai ana magana inshorar lafiya din a Najeriya cewa za a ci gaba da ainihin inganta ta kuma sai inda ka tsaya ba
wallahi
ka san wata matsala da muke fuskanta a kasashen mu na Afirka shine sai an sai da magana an ci gashi
yauwa
to amma ainihin aiwatar sai abin ya zama da matsala kuma sun iya tsara abu da kyau za ga tsara shi yanda idan aka aiwatar kowa zai samu sauki
to da fatan dukan mu zamu gyara halaye gaba ɗaya da su mahukuntar da su mu masu wanda ake tafiyar da mu din
amin amin
to Malam Ibrahim kusance barin baka ka huta haka sai kuma wani makon Allah ya so inda wani abu mun zakulo ma sake waiwaya
to madalla
nagode sosai
manawa masu sauraro fatan albuwan sallah lafiya
to amin amin to masu sauraro duka nan shirin ya kammala ne na kasawa kasawa ba amma da jinshi abokin aiki
Ibrahim Jirmai
Usman Ahmad Kabara ke cewa mu zama lafiya daga birnin Washington DC
na kasaba za ta zama kasawa ba
to akai da Usman da Ibrahim yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da labaran da suka dauke hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru
Bau fara shirin jaridun namu ne da jaridan Emergence anda tafi da na farko ta labarta mana cewa manyan sarakunan gargajiya na bangaren yan awara English kasar jamhuriyar Kamaru sun fara dukufa kain da na'i wajen lalibo hanyar zaman lafiya a yankin nasu sai kuma jaridar Metayo anda ita ma ta hango mana cewa zabubbukan guda biyu da za a gudanar na ƴan majalisar dokoki da kuma na kananan hukumomi a kasar jamhuriyar Kamaru hukumar zabe na kasar Elekan ko Election Kamaru mai yiwuwa ne a gusar da zabubbukan har zuwa shekaran baɗi na 2019 sai kuma jaridar La Nouvelle anda ita ma ta hango mana cewa matsin lamban da waɗansu manyan kasashen duniya suke wa shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musa Biya wanda ya kwashe shekaru 36 a karagar mulkin kasar ta Kamaru a zaben shugaban kasar da za a gudanar na wannan shekarar 2018 suna neman sanya tsohon sakataren kasar Kamaru Murafa Hamidu Yaya a matsayin shugaban kasar tattun a matsayin dan takarar su domin ya zamanto shine zai karbi kujeran shugaba biya sai kuma jaridan Mutation anda ita ma tace yau kwanaki 100 kenan da shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musa Biya yayi wa gwamnatin sa gyaran fuska kana ya kama waɗansu tsofaffin ministoci ya danƙara su a gidan yarin ƙasar sai kuma jaridan economy ita kuma cewa ta yi shugaban ƙasar Kamaru yana ci gaba da gudanar da manyan ayyuka musamman a faɗin ƙasar domin ganin cewa ya cika alƙawarin da ya yi wa ƴan ƙasar ta Kamaru wajen ganin cewa ya canja fuskan manyan biranen ƙasar har ma da karkara jaridan Informatin kuma ta labarta mana cewa kakakin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru Isa Tiroma Bakari ya fadawa manema labarai cewa komai yasa yake marawa shugaba biya baya musamman wajen ganin cewa shi ma yana daga cikin manyan ƴan adawan kasar ta Kamaru jaridan Dusahel ta jihar Arewa mai nisa ita kuma fada mana ta yi cewa a karamar hukumar Marwa ta biyu wata nakiya wanda maharan Boko Haram suka binne ya yi sanadiyar halaka mutane 10
sai jaridan Integration anda ita kuma ta rubuto mana cewar ministocin albarkatun man fetur na kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya sun gudanar da wani taro a birnin Yaounde da mun ganin cewa sun sabunta farashin da kasashen su ke dauke da shi zamu kammala shirin jaridun namu ne da jaridar The Sun anda tace bangaren ɗan awaren Ingilishin kasar Jamhuriyar Kamaru har yanzu masu yakin zunkuru suna ci gaba da sace jama'an tsaron kasar a yanzu haka dai an sace wani dan sanda a mile 16 anda gwamnatin kasar take neman jama'an tsaron ta ruwa a jallo a wannan bangaren Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana
Assalamu alaikum sashen Musulmi a America mai magana Yusuf Aga daga Jos babban birnin jihar Filato a tarihin Najeriya ni ne yin kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari dan Allah ya taimaka duk wani tsohon gwamna da ya mulki ko a jam'iyyar NCC ko a PDP ya bi cikin shi kuma ya kwato wani kudin mu
assalamu alaikum ni ne Umar Hassan Tankuri Katsina State ba tsare da bakin KTTV da Allah dan annabi ina kira ga bayan Allah musulmi mu yi tawassuli da azumin da muka yi Allah ya anshi ibada mu kuma Allah ya yi mana yunwa da muke fama da ita Najeriya Allah ya yi mu yunwa saboda mafi yawa talakan Najeriya yakan kwana da yunwa ko tashi da ita
Assalamu alaikum BOY Hausa sunana Usman daga jihar Adamawa a Jimeta Yola Angwama Sikare mu wanda shugaban kasa yanda ya fada ya bada wanda ya karrama shi mun gode miki kuma Allah ya saka miki da alheri wanda yaji haushi sai yaje ya mutu
Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio America ni ne Alai Sanusi Papao daga karamar hukumar Jonga ina kira ga ainihin Radio America da ta bayyana ra'ayina da zai magana mai da ainihin jintuwa da zama shi ne ranar da muka rabuwa wannan gaskiya sanin jiran Muhammadu Buhari ta muna son shi kuma kuma kaunar shi da yi mana daidaiwa domin kuwa idan ranar demokradiyya ne na gaskiya ita ce ranar demokradiyya 1979 wanda wani olisin uba ka yi mita a shekari mulkin Najeriya kuma a cikin ruwan sanyi
kuma Allah da wannan muka kawo shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da jagoran ƴan tawaye Riek Machar za su haɗu gaba da gaba domin tattauna a ranar 20 ga wannan wata na Yuni a Addis Ababa a wani yunkuri da Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed ke yi na shiga tsakani domin a cimma matsaya ta zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu kakakin Machar ya faɗa a watsarwa da yake ta kafa email cewa sun yi na'am da wannan yunkuri kuma hakan zai ƙara ƙwarin gwiwa a kokarin da ake na neman maslaha nan take dai babu wani tsokaci da gwamnatin ta Sudan ta Kudu da kungiyar kasashen gabashin Afirka ta IGAD suka yi dangane da wannan taro da aka shirya amma dai kakakin Kir Atene Wake Atene ya kutunta goran gayyata zuwa wannan taro a matsayin mai muhimmanci Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce suna sa ran nan da shekaru biyu da rabi Koriya ta Arewa za ta kwance damarar makamanta na nukiliya baki daya. Kalaman na Pompeo waɗanda ya yi ajiye Laraba na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba Trump ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un wacce ta nemi a kawo ƙarshen shirin makaman nukiliya na Koriya ta Arewa. A nan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai an jima da la'asar ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko hadda shirin nan na sai bango ya tsaki wanda Juma'a likan shirya kuma ta gabatar yanzu Ahmadu kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Muhammad Lalo da muka yi asubanci tare sai Sallama Abu da ya ba da umarni da injiniyan mu Darbi Sinici ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku wani lahiya mu kuma kwana lafiya.